sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan wannan karu akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so. A kore yaushe a ko ina kuma ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumin lai tare da Baba Yakub Makeri da masu sauran abokan aiki, muka dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da a yau ranar Asabar 23 ga watan Fabrairun shekara 2019, 'yan Najeriya suka jefa ƙuri'unsu na zaben 'yan takarar shugabancin ƙasar da kuma na 'yan majalisu. Za mu kawo muku rahotanni daga ɓangarori da dama na Najeriya kan yadda zaben ya kasance. Haka kuma bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su, za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda zaben ya wakana inda kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce 202-205-6555. Kar a manta a ƙara alamar tarawa kafin a jero lambobin. Amma kafin nan bari mu fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakub Makeri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara kada ƙuri'unsu a garinsa da haihuwa Daura lokacin da aka buɗe rumfudan zaɓe a yau Asabar. Sa'o'i kafin fara kada ƙuri'an an ji ƙarin fashewar wani abu a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai ba a tabbatar da abin da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa, amma mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sha kai hare-hare a garin na Maiduguri. A can wani gari da ke arewa maso gabashin Najeriya, Gaidam, kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahotannin wasu hare-hare daga masu tsatsaurin ra'ayi a yau Asabar, lamarin da ya tilastawa iyalai barin gidajensu. Ɗaya daga cikin 'yan garin da ke magana da wato taiwari tarhuda Reuters ya ce, mun gudu baki ɗayanmu da matanmu da yaranmu da kuma sauran ɗaruruwan mutane. Ya ci gaba da cewa, yanzu haka muna cikin daji muna gudu. Jiya Juma'a, shugaba Muhammadu Buhari ya sanar da cewa za a samu tsaro a dukkanin rumfunan zaɓe. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna ta talabijin a faɗin ƙasar, shugaba Buhari ya ce an ɗauki matakan tsaro a faɗin ƙasar Najeriya don zaɓe. Ya kuma tabbatar da cewa mutane za su ƙada ƙuri'unsu ba tare da wata fargaba ba. Rikicin siyasa na zafafa a ƙasar yayin da 'yan Najeriya ke shirin zaɓe wato sabon shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu. A lokacin yaƙin neman zaɓen su wato 'yan jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari da babban jam'iyyar adawa ta PDP sun zargi junansu da yunƙurin yin magudi don canza sakamakon zaɓe. Fararen hula biyu akalla sun mutu a ƙasar Venezuela, wasu kimanin 12 kuma sun raunata a wata arangama da jami'an tsaro a kusa da kan iyakar ƙasar da Brazil a jiya Juma'a. Rahotanni na nuni cewa wannan al'amarin ya faru ne a yankin garin Shabana, wato Grand Shabana kenan, wurin da Venezuela ta iyaka da ƙasar Brazil a ɓangaren kudu, inda can ne 'yan asalin Paimon suke. Shaidun gani da ido sun ce mutane na zanga-zanga nuna ɓacin ransu ne da yunkurin shugaba Nicolas Maduro na hana shigar da kayan jin kai a cikin ƙasar. Wani jami'in gwamnatin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan ƙabilar Paimon sun wato fafata da dogarawan tsaron ƙasar da kuma sojoji, yayin da jami'an tsaro ke kai taimako wato ke kai tankokin yaƙi zuwa kan iyakar da ƙasar Brazil. Shaidun sun ce jami'an tsaron da sai amfani da barkonun tsohuwa da albarusai, yayin da masu zanga-zangar ke mayar da martani da ta hanyar amfani da kwali da baka da duwatsu. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar da yammacin jiya Juma'a na cewa, daga kausar murya Amurka ta yi tir da Allah wadai da amfani da ƙarfi da kuma sojoji na Venezuela suke yi a kan fararen hula. Ana son waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce shawarar da yanke na barin wasu raguwar sojojin Amurka a Siriya ba yana nufin ya yi amai ne ya lashe ba. game da shirin sa na janye dukkan sojojin Amurka daga kasar da yake magana da manyan labarai a fadar White House a jiya Juma'a. Trump ya ce ba zan shirya wato ba ina shirin yin haka bane ko kuma janyewa ba. Wasu ƴan kaɗan ne kawai a cikin adadin mutanen da muke da su a can. Trump yana faɗa wa manema labarai akan wato sojojin Amurka sama da 2,000 da suke can ƙasar Siriya suna taimakawa yakin kurdawa a faɗan da suke yi da raguwar mayakan kungiyar IS. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun ce wato za ta bar wasu ɗaruruwan sojoji a Siriya yayin da sauran kuma za su koma gida. A halin da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump da mataimakin Prime Minister China Li Hu sun kyauta zaton kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen takaddama da ke tsakanin kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya, yayin da kasashen biyu za su amince da ci gaba da zaman tattaunawar har kwanaki biyu.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, da farko zan fara bude taskar rahoton namu ne daga jihar Adamawa, inda aka bayyana jam'iyyar APC da samun nasara a mazabar dan takarar jam'iyyar Adawa ta PDP, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdul Aziz.
Magoya bayan dan takarar jam'iyyar APC kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke murna jim kadan da bai na sakamakon gurin da aka kada, inda jam'iyyar APC ta lashe a wannan rumfa da Atiku ya kada kuriyarsa, wato rumfa da ke da taken Ajiya Unit 012 da kuri 186, yayin da ita ko babbar jam'iyyar Adawa ta PDP ta samu 167, wato ratan da ke tsakanin su kuri 19.
PDP presidential 163 164 165 165.
Kusan a iya cewa ma wannan ne karon farko da jami'ar ta PDP ta samu wasu kuri'u masu yawa a wannan mazaba, domin ko a baya jami'ar ta sha shan kaya a wannan rumfa. To wai koya jami'ar PDP ta ji da wannan kaya a rumfar da Atiku ya kada kuriyarsa? Alhaji Yaji Gombe shine ko wakilin jami'ar a wannan rumfa.
Ai ba kayan da muka shafa Aziz, babu kai a matsayin dan siyasa, gogen dan siyasa, abin da wanda ne yake da yakinin yanayin zabe da kuma hasada na zabe.
Ka ce ba kai tsakanin kusan kuri'u 10.
To nawa ne the billions of naira da Usman Jelo zai kai kashe shi ya sa mu ji tsoro? A wannan ba su yi komai ba, ka fahimta?
Kun karbi sakamakon yanzu?
Muna kan karba. Ni dai a matsayin na wakilin PDP, na wakilin Atiku Abubakar, na wakilin Cibaɗo Murtala, na wakilin Sarki Tura Adamawa, ni na amince da abun da aka yi domin ni na tsaya na jajirce na tabbatar an yi free and fair election.
Yamma dai zuwa yammacin wannan rana, kamar yadda rahotanni ke cewa akwai wasu wurare da dama a kudancin jihar Taraba da suka hada da Cinkai, wanda kawai yanzu ma ba su ga jami'an zabe ba, kamar yadda wannan ke cewa.
Kana magana da wannan lawan bawa Cinkai?
To yanzu haka na kusan karfe 7 saura mintuna kana agogon Najeriya da yammacin nan, me ke faruwa wajen ku yin samu ku yin zabe?
Ba mu yi zabe ba tun da safe, mun zaka mutu bi mun da wani kankin da zai to uku yanzu aka shigo mu Cinkai garin kan nan ana sallama gari ba zabe da ni sun karuwa bakin kasuwa kun dawo ba a faɗi.
Me suka ce muku? Abinda kuke da suke na to na hali ake cike yanzu ku da ba ku yi kada kuri'a ku ba.
Koma da menene dai, yanzu ko ana ma ci gaba ne da hada hancin zaben da aka kada a wasu wuraren. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai jihar Zamfara, inda sai ranar jajiberin zaben ne hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta amince da jam'iyyar APC ta gudanar da zaben a jihar. Ga rahoton Murtala Faruk Sanyana.
A kasarin magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Zamfara sun wayi gari ne cikin rudani da rashin sanin hakikanin shin wadanne ƴan takara ne hukumar zabe ta karba bayan hukuncin kotun daukaka kara ta Abuja tsakanin ƴan takarar bangaren gwamnatin jihar Abdulaziz Yari da kuma na ƴan takarar nan takwas da ake yi wa lakabi da G8. To sai dai hakan bai hana su yin tururuwa ba zuwa rumfunan zabe tun wayewar safiya har ya zuwa yammaci da aka rufe rumfunan zaben.
Gaskiya mun sha waya saboda ga rana kai yana zafi kahen ka kai. Ana ta ya mu cewa ba a samu arrange ba a samu hadan kai sosai ba kafin mu fara gajiwa ƙura'a amma yanzu mun gode ma Allah daga shi mun fara jiwa ga hanna jeho kuma Allah ya bamu nasara Allah ya zaba mana shugaba adali
sunana Ibrahim Sani Talatan Mafara to lamari yana ta haya da kyau da kyau insha Allah ba dai wata matsala har yanzu tsaikun ba wani abu ne da man wajen raba kayan zaben ne kuma an raba insha Allah komai yana ta haya daidai insha Allah
to sai dai gwamnatin jihar Abdulaziz Yari Abubakar wanda ya jagoranci iyalinsa suka jefa ƙuri'a a mazabarsa ta gidan Malam Isa dake garin Talatan Mafara ya ce ƴan takarar da hukumar zaben ta karba a bayyane suke
da bangaranci a cikin jami'ar APC kuma wanda suka yi zabe suka ci zabe sun je kotu kuma kotu ta tabbata mun suka ci zabe zabe saboda haka babu wani bangare da kotu aminta da shi banda wanda suka yi zabe suka ci zabe wanda ga al'ada ne idan ka nema ka samu zaka je baka ji dadi ba amma ba koyo shi ne zaka nema ka samu ba in baka samu ba yau gobe zaka iya samu wannan abinda kotu ta yi ya yi daidai da abinda muka kai a kotu cewa mun yi zabe kuma zaben mu ingantacce ne kotu kuma ta yarda mun da abin da muka yi
a can farko da ya labarin karbar ƴan takarar na APC a jihar Zamfara bai yi wa ƴan jam'iyyar PDP a jihar Dadi ba to amma ɗan takarar gwamnati na PDP a jihar Bello Muhammad yana ganin ba wani tasiri da wannan zai yi a zaben
ko kadan ba maganar sayan gwiwa a wannan domin mun shiga takara ne tare da duk wani ɗan jam'iyya wannan abu ne mai sauki sun shiga takara mun yadda a je a gwabza a gani wa Allah zai fitarwa abu nan muhimmi shine mu yi imani da cewa Allah shi zai bamu wannan mulki ba wani ba mun yadda gwamnati na da kuɗi tana suna da gwamnatin tarayya suna da ta jaha mu ba mu da su amma muna da Allah sannan shekara ta 2011 lokacin da shi gwamnati Abdulaziz ya ci zabe ba su da gwamnatin tarayya ba su da ta jaha amma Allah ya dauko shi ya dora shi bisa wannan gwamnati din don haka Allah da tarihi zai maimaita kai dai sannan idan Allah ya yi ni gwamna ba wanda isa ya tare ba wanda isa ya hana in zama gwamna
sabanin hasashen da aka shayi dai al'ummar jihar sun fito sosai a lokacin zaben duk da cece kucin siyasa da kuma kalubalen tsaro dake addabar jihar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
to a gaida Murtala Faruk Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC shirye arewa maso gabas ta kama shugaban karamar hukumar Deku tare da kansila bisa laifin kokarin sayan ƙuri'u Wakilinmu a Gombe Abdulwahab Muhammad ya zanta da kakakin hukumar Malam Bello Bajuga kan wannan batu
Lallai kamar da ka san sanarwa ta gabata a baya mun wayar mutane kai da kusa ido su taimaka mana da bayani lokacin da suka ga ana batun saida ƙuri'a ko dillancin sa ko ba da tashiyar baki domin ya yi tasiri a cikin harkar zaɓe to su gaya mana don muna da hurumi a kai to an kira jami'anmu an zaigunta mana cewa ga wasu nan suna raba kuɗi ba mun kasa a gwiwa jami'anmu suka fita suka tafi har garin da ake magana din suka je kuma suka samu suka kama kamun abin da ake cewa hannu aka kama mutum dumu-dumu cewa ga shi ana ba da kuɗi domin a juya ra'ayin waɗansu su zaɓi wani ɗan takara to wannan ya kai ga muka kama mai yi din wannan kuma shi ya kai ga dalilin kama mai yi din ya kai mu ga kama shi kansila da ake magana har kuma muka gayyato shugaban karamar hukuma shi ma muka kama shi yana hannunmu muna bincike akan me yake me alaƙar su wani rawa suka taka a game da wannan al'amari
wannan abu ya faru a jihar Gombe kamar wacce
karamar hukuma dukku ne
shugaban karamar hukuma da kansila ne suna hannu
ne kwarai ma kuwa kuma banda wannan ma akwai kame-kame da yawa da muka yi a cikin garin Gombe din da kuma shiyarmu na Gombe wanda ya hada da Taraba da Bauchi da Adamawa wanda idan lokaci ya yi daga baya za mu bayyana matsayin ma
duk a kan batun almudana
duk a kan dai batun harkan ƙuri'a din
to madalla kakakin hukumar Malam Bello Bajuga kenan kan wato kama waɗanda suke kokarin sayan kuduto Allah ya kyauta a gaida Abdul Habdi wannan tattaunawa to kowace rawa mata da matasa suka taka a zaben da aka gudanar a yau Asabar dinnan ga Hawwa Umar daga birnin tarayya Abuja
A yau Asabar ne dai aka gudanar da babban zabe a duk fadin Najeriya duk da korafe-korafen da ake yi na dage zaben na tsawon mako guda bai hana mutane su fito su kada kuri'ar su ba da yawan lokuta an fi tsammanin yawan kuri'u daga bangaren mata a wannan karan ma ba a bar su a baya ba domin sun kasa sun tsare
Sunana Maryam Ibrahim an yi wannan kada kuri'a alhamdulillah mata da yara da masu ciki masu goyo har gurago alhamdulillah sun fito wannan kada kuri'a
Sunana Hawwa Musa Dantsoho wallahi na samu damar kada kuri'a a wannan karon kan ba da wasa aka yi ba kowa ya fito mun wa'ansu ma tun karfe 4 suke nan
Sunana Winta Saji Umar mata na ban mamaki kuwa sai dai matsalan da aka samu wa'ansu ba su samu sunayen su a nan gurin ba kuma alhamdulillah har yanzu ga munan mun kasa mun tsare
sunana Zulai Hatu Awwal to alhamdulillah mata sun fito da matasa su ma sun fito tun safe suke fitowa kuma alhamdulillah mun kada kuri'a mu kaman yanda ya kamata mu mun kasa mun tsare ne mu ji sakamakon abinda aka samu
sunana Hajiya Binta Lere maza ba gaskiya kuma da kwarkwatan mu din mun fito da mu da yayayen mu da kuma sauran mutane amma abinda ba mu ji dadi ba shine akwai wasu da yawa yayayen mu ƴan uwan mu maza da mata waɗanda ga sunayen su ga hotunan su amma da aka zo in aka duba cikin takardun ƴan INEC sai a ce ba sunan ka ba za ka hada ba kuma sannan yanzu su kenan an hana su ƴancin su na zabe ba a ba su sunyi ba
su ma matasan da ake ganin ana amfani da su ne a bangar siyasa amma a wannan karan karatun ya sha bambam
Abubakar actually nothing happen an yi zabe kowa ya zabe lafiya muna jira ne a fara counting gaskiya an fito da yawa gaskiya an fito zabe da yawa
idan muka kwatanta yawan matasa da kuma waɗanda suka manyanta suwa suka fi yawa
gaskiya matasa sun fi yawa
ko dai sunana Yunus Abdullahi eh alhamdulillah an riga an yi zabe kuma an kammala yanzu abinda muke jira a kirga ƙuri'a a gaban mu musan abinda kowa ya samu insha Allah matasa sun yi kokari an fito kuma an yi zabe lafiya lau
haka zalika a bisa tsari idan ƙuri'u ta saura akan ya gane ko a kona to amma a wannan karan jam'iyyar gwamnati da wasu jam'iyyun adawa sun yarda an ja biro akan wanda suka rage
akwai ƙuri'a ta saura sosai to dama muna sa ido ne mu gani na farko duk ƙuri'a da aka fara akan ta akan ta rage za a yi cancel ɗinta wanda sun yi cancel din mangani
doka ta tare da cewa idan ƙuri'a ta yi saura za a sa mishi jallaji a gada a sa mishi bayaro a councilin din shi
abin da ya jira a gani shine yadda hukumar zabe za ta tattara sauran ƙuri'u na jihohi don ta ayyana sakamakon zaben Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hawwa Umar to daga Abuja Najeriya sai mu dawo nan birnin Washington DC inda abokin aikin Mamulalu zanta da Dr. Usman Muhammad kan muhimman jihohin da kowane dan takarar shugabancin Najeriya ke son ya samu
Ramun Lalo wannan al'amari sai Allah amma ga dukkan tudduga da aka samu jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wannan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kaman sun samu galaba ne a zaben ƙwarar ainin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato Kano barin fara da Kano tukuna Kano tana da jimillar ƙuri'u miliyan 5,457,747 wannan kiyaci ne daga INEC Kaduna tana da miliyan 3,932,492 Lagos tana da miliyan 6,570,291 to kaga wannan jimillar jihohi duk jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan duk wacce ta samu rinjaye a nan lalle babu shakka ta kama hanyar neman lashe zabe
to shin yawan taron jama'a a lokutan yakin neman zabe yakan yi tasiri kan sakamakon zabe wato adadin mutane shike nuna cewa ga dan takarar da zai ci nasara
ba wannan taron ne akan koyi hayansu ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna ƙasa domin a yakin tsoro. To saboda haka ba wai taron yuyuyu ba ne, a'a, wanda suke da TGC suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shi ne kuma wani nazari daban.
Idan muka ɗauki tsarin mulkin karɓa-karɓa da ake yi, wasu na hangen Atiku ya ɗauki Peter Obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai miƙawa al'ummar yankin Ibo, shi kuma shugaba Buhari yana tafiya ne da Oshibanjo da nufin miƙawa Yarbawa idan ya kammala. Kuma ga dukkan alamu dukkanin ɓangarorin biyu sun nuna kwaɗayin hakan, wato tsakanin su Ibo ɗin kenan da Yarbawa. A iya cewa kenan har an fara fafutukar wanda zai karɓi mulki tsakanin waɗannan ƙabilu biyu.
To madalla ni na ji daɗin wannan tambaya. Tambayar nan yana da nasaba ga cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi, na ɗaya kenan. Na biyu sai mu ɗauki jam'iyyun ɗaya bayan ɗaya. Idan APC ne ta ci, babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddafin shugaban ƙasa mataimakinsa Usman Banjo ya je yi ma ƙasan Yarbawa ce su fito da kansu da ƙwarƙwatansu su zaɓi APC da Buhari. Ya gaya musu, ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban. In ka duba yadda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa, Tinubu yake takawa, babu shakka in ka haɗa Lagos, Ogun, Osun, Ondo, Oyo, Ekiti, yadda na ba ka ƙididdiga na gaya maka miliyan 16 ne da 280,000.
Wannan haka yake an kammala sauraron tattaunawar da abokin aiki Muhammad Lalo yake nan da Dr. Usman Muhammad kan wannan zabe. To masu sauraro, yanzu zamu ba ku dama ku ɗauki wayoyinku ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abin da muke so mu ji gare ku shine ya ta kasance ya huka da ƙuri'unku a inda kuke, a ko ina kuke. Lambar da za ku kira ce 2025 sai a sa alamar tara, wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Bello Sokoto ne daga Kaduna.
To Malam Bello, a gurguje ya zaɓe kasance a inda kake?
To gaskiya Kaduna alhamdulillah an yi zaɓe lafiya ba tashi hankali ko karam. Sai dai shi hukumar zaɓe akwai takasa da yawa wajen tantance na'urar nan. Saboda haka amma zaɓe ya yi fi shi billah an yi zaɓe tsakani da Allah, kuma Ubangiji Allah ka ba mu zama lafiya ka zama kwanciyar hankali.
To Malam Bello, mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Ibrahim ne wanke ne na garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, ya zaɓe kasance a inda kake?
To gaskiya zaɓe za mu ci alhamdulillahi a ƴan wanda suka samu suka yi zaɓe, saboda sakamakon ba samu rajistan mu ba.
Me ya faru? Kai ma kana ɗaya daga cikin wanda ba su je sun karɓa ba ne, ko kuma wanda ba su yi ba?
Kwata-kwata ba a yi mana ba.
Oh, kai ne waɗanda ba a muku ba. To Malam Ibrahim,
mun kawo.
Kana tare da Malam Ibrahim? To da alama ta goce. To bari mu je Katsina. Wane ne akan layi da Katsina?
Halilu Katsina ne.
To Malam Halilu, ya zaɓe kasance a inda kake?
Zaɓe alhamdulillah, amma ina nan Lagos.
To ka kare ƙuri'a a Lagos?
Eh, na kare ƙuri'a alhamdulillah, zaɓe ya yi daidai wallahi.
To madalla, mun gode da ƙwarai da gaske da wannan da kira da kai mana. Bari mu koma jihar Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Abdullahi Aliyu ne daga Niger.
To Malam Abdullahi, kai ka kare ƙuri'a a Niger?
Gaskiya ban yi ƙuri'a ba, sakamakon dai bani da katin zaɓe, amma dai sun hadda muke zaɓe, gaskiya zaɓe ya gudana alhamdulillah.
Me? Kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda ba a yi wa rijistar katin zaɓe na dindindin ba? Hello Malam Abdullahi, kana tare da mu?
Na tare da ku.
To kamar kai ma kana daga cikin wadanda nace kai ma kana daga cikin wadanda ba a yi wa katin zabe ba?
A'a, mun kana magana da Mustafa Rufa ciki sai Allah daga Nasarawa State.
To mun gode, to Nasarawa, wane daga Nasarawa? To da alama Nasarawa ya goce, wane ne akan layi?
To shikenan na rike layi.
Yawa, wane ne ya sunan malamin daga na kake kira?
Ibrahim Belgrade a Tarmo local government Yobe State.
To malam Ibrahim daga Yobe, ya zabe wa kana anan danka share rediyonka kuma da Allah.
To alhamdulillah na koma gefe. Kana ji ba?
Muna jin ka. Ya zabe ko sun ci
inda kake? Mu a karamar hukuma Tarmo local government mun yi dadin tsarin nan da aka yi na raba wannan akwatuna. Aje mutum a tantance shi a take a jefa kuriya mun ji dadin wannan abu ubangiji Allah sa wannan ya dore.
To amin ya rabbi, mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim. Bari mu je Funtuwa. Wani ya kalla daga Funtuwa?
Umar Usman daga Funtuwa.
To Malam Umar Usman, ya zabe yake a nan yankin naku?
Na zabe ya kasance lafiya alhamdulillah.
Kun je kun kada kuriya ba wani rigima ba komai? Komai lamin lafiya?
Mun je mun ka da kuriya lamin lafiya ba wani tashin hankali.
To mun gode Malam Umar Usman da wannan kira da kai. Bari mu je Jigawa. Wani ne akan layi daga Jigawa? Hello, na Jigawa kana layi? To da alama layin na Jigawa ya katse. Jama'a ku kira mu ku bayyana mana ya zabe kasance a inda kuke, kun kada kuri'an ko ba ku kada ba. To akwai mutum akan layi. Wani ne akan layi, daga ina kike kira kuma?
Daga birnin Kebbi.
Sunanka?
Muhammadu Sani Balala Kwatar.
To Muhammadu Sani, ya zabe kasance a inda kake, ka kada kuri'an ka?
Zabe alhamdulillah, ya baraka Allah, mun gode mu Allah kuma na je kuri'a ta alhamdulillah. Zabe ya kyau.
To alhamdulillah, babu wani rigima ba komai ko?
A'a, babu rigima komai, alhamdulillah, mun gode mu Allah.
To Allah ya kara wanzu da zaman lafiya, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. To jama'a, layika, to mun samu kira daga Plateau. Wane ne akan layi daga jihar Plateau?
Musa Akuyen ne yake kiran ka daga Four Borders East.
To Malam Musa, ya zabe kasance, ka kada kuri'an ka?
Gaskiya na kada kuri'a ta alhamdulillah, cikin kwanciyar hankali kuma ba wani tashin hankali, mun yi zabe lafiya a nan Four Borders.
To alhamdulillah, mun gode kwarai da gaske. Ma Musa, bari mu je Adamawa. Wane ne akan layi daga Adamawa?
Ni ne Ali ne daga Adamawa Ganye.
To Malam Ali, ya zabe kasance a inda kake?
A zabe ta mun yi lafiya ba wani abu sau.
To madalla, babu wani rigima ba tashi hankali ba komai, kun zabi wanda kuke so?
Ba wani rigima ba komai, mun yi zabe lafiya, mun gode Allah.
Sai dai kuma a jira sakamako ko?
Eh, muna jira sakamako, Allah kuma ya zaba bana mafi alheri.
To Malam Ali, mun gode kwarai da gaske da jin cewar kun yi zabe lamun lafiya. Mun gode da wanda suka samu damar kira su bayyana mana ra'ayinsu. Waɗanda ba su samu dama ba kuma, ranar Litinin za mu sake ba ku dama ku buɗe layukan ku, ki ba mu buɗe layukan mu, kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku. Mun gode. To madalla, yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara kada ƙuri'unsu a garinsa na haihuwa Daura, lokacin da aka buɗe rumfar zaɓe a yau Asabar. Yan sa'o'i kafin a fara kada ƙuri'an, an ji ƙarin fashewar wani abu a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai ba a tabbatar abin da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa, amma mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sha kai hare-hare a Maiduguri ɗin. Fararen hula guda biyu ne akalla suka mutu a kasar Venezuela, wasu kimanin 12 kuma suka raunata a wata arangama da jami'an tsaro kusa da iyakar kasar da Brazil a jiya Juma'a. Rahotanni na nuni da cewa wannan alamar ya faru ne a yankin Grand Sabana, wani wuri wato wurin da Venezuela ta iyaka da kasar Brazil a bangaren kudancin kasar.
To madalla, a gaishe ka da takaitattun labarin mu ka karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji sabon aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na biwahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatar da shirin, da kuma Salaman Aboki wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Keith, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.